بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 16 ga watan Sha'ban ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Yuli 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato masallacin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna dandali a nan cikin wadan Zaria a Nigeria a cikin darasin mu na tafsirin juzu'a amma a yau insha Allah za mu yi darasi na biyu kenan a cikin tafsirin suratul bayyina Allah rahma mala nura zai karanta mana wannan sura bismillah ba ta wala
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
نعم الله مدعوك سركي يتشي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ودن دا سكا كافرتا دا جماعة بوتال التافي دا كما مشركي فذاس الزمن تو ما سبرن أبن دا سكا أكي نكافر شبا حتى تأتيهم البينة هسي هجا تازو مصبينا نيا الله يتي رسول واتو منزو من الله daga Allah yatlu suhufan mutahhara yana zai dinga karanta musu takaddu masu tsarki fiha a cikin takaddun akai akwai kutubun qayyima hukunce miƙaƙƙu masu daraja wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wadanda kuma aka baiwa littafi basu rarraba ba sai bayan da hujja ta zo musu Allah yace innal ladhina kafaru wa ma umiru ba umurce su ba illa liya'budullaha sai su bautata wa Allah mukhlisina lahud-dina suna masu tsarkake addini gare shi hunafa suna masu kaucewa barna suna masu tsayawa akan addinin Nabi Ibrahim wa yuqimus sala suna masu tsaye da sallah wa yutuz zakah suna masu bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine mai kakkiyar hanya addini innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta min ahli alkitabi daga cikin ma'abota littafi wal mushrikina da su mushrikai din fi nar jahannama sune a cikin wutar jahannama Allah yace khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta ulaiika waɗannan hum sune sharrul bariya mafiya sharrin halitta innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagargari ula tajrimin ulaika hum khairul bariya waɗannan sune mafiya alkhairin halitta Allah ka samu cikin su
amin
jazaohum sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatu adni gidajen aljanna ne na dawwama tajrimin tahtiha alanhar waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin su Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu suma sun yadda da shi zalika wannan rabon liman khashiya rabba wanda ke samun sa shine wanda yaji tsoron Allah ubangijinsa a wannan darasi da ya gabata na daya wancan darasi mun tattauna a gurguje akan aya ta farko fadan Allah daga farkon sura lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'ati yawmul bayyina karatun ya dan ja saboda yanayin tattaunawar da malamai suke akan ayar muka kokari mu dan takaita bayani akai insha Allah sai Allah yace rasulun minallahi manzo daga Allah yatlu yana zai dinga karanta musu suhufan takardu mutahhara masu tsarki fiha a cikin takardun akwai kutubun qayyima dan da yake kutubun qayyima da tattafa hukunce wanda suke masu daraja lafazin rasulullahi anan rasulun minallahi afwan rasulun minallahi za mu ganshi da rafa'a rasulun wanda a matsayin badali ne ga hatta ta'tiyahumul bayyina har sai hujja ya zo musu waye hujja kamar a ce hatta ya'tiyahumur rasul har sai manzon nan ya zo musu sai Allah ya ce rasulun manzo minallahi daga Allah tabbata da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah madaukakin sarki ba shi yasa kanshi ba Allah ne ya zabe shi ya bashi haka duk mal suka ratu suka da rasulun da rafa amma arwayo cewa ubay dan ka'ab da ibnu mas'ud radiyallahu anhuma suna karantawa da rasulan sai zama mansubun ne alal qat'i malaman nahwu sadar suke ce mishi al qat'u wato wani zance ne da aka yanko shi bai da alaka da na baya sai zama za a yi takdir arsala rasulan Allah ya aiko da manzo yatlu alaihim sufan mutahhara ko na abu makamancin haka ma'anan yatlu shine yaqra'u yana karanta musu dan ma'anan tilawa anan shine i'adatu alkalam duna ziyadatin aw nuqsan maimaita wani zance da aka karantar da kai shi ba tare da ragi ko ƙari ba yadda yake keke da keke sawa'un kana maktuban aw mahfuzan shin zaka maimaita ne kana kallo daga abun karantawa
ko kana karantawa ne daga abin da ka haddace. Mun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya karatu daga wani abu da ya rubuta, sai daga abin da ya haddace. Wannan abu ne sananne a tarihi, dan ya kasance shi ummi ne. Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim, cikin an kabu bai ishe su hujja ba, mun sauka musu da littafi da yutla alaihim, wanda kullun ake maimaita karatun su, shine ma'anar tilawa. Sai ya ce sufan, wasu takaddu yana karanta sufan jam'i na sahifa, duk da anan ba ana nufin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu daga takadda rubutacciya kamar yadda muke karanta Qur'ani ko littafi. Yana karanta musu abinda takaddun suka kunsa. Sai ya zamana ma'anar sufu anan ɗayan abu biyu, ko dai al-ayatul maktuba fi suhuf, ayoyin da aka rubuta a cikin takaddun, ko kuma as-suhuf, ya zamana cewa kamar yadda suka fassara cewa suhufun mutahhara da aka ce yana nufin lauhul mahfuz, yana karanta muku abinda mala'ika ya ɗauko ya kawo masa daga lauhul mahfuz. Saboda su ne sufun mutahhara, kamar da ake kira su a wani waje fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara. To sai zamana cewa abinda yake karanta, wato yana karanta muku saƙon da aka ɗauko daga cikin ummul kitab aka kawo masa. Wancan saƙon yana rubuce, shi kuma yana karanta abinda yake a rubuce ƙeƙe da ƙeƙe, kamar yadda aka karantar da shi. Al-Imamu Ibn Abbas radiyallahu anhu, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya gafarta masa ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa, yana cewa ma'anar mutahhara shine wato mutahharatun min az-zuri, takaddun da suka tsarkaka daga ƙarya, wa shakki, suka tsarkaka daga shakka, wan nifaqi wad dalalati, a cikin su babu munafunci babu bata. Sannan katada shi kuma yace mutahhara min al-batil, wanda ta tsarkaka daga duk wani zance mara kyau. Wasu malamai suka ce mutahhara min al-kadhib, wanda ta tsarkaka daga duk wata ƙarya, wa shubuhati wal kufur, ko shubha ko kafirci. Al-Qutubi yake cewa duka waɗannan suna komawa ga ma'ana ɗaya ne, tsarkin takaddun, imma su lauhul mahfuz ɗin ko kuma takaddun da aka rubuta Qur'ani bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan Qur'ani da aka masa wahayi. To kowanne ne yana da tsarki da nagarta, kuma ya tsira daga shakka ko ƙarya ko munafunci ko kuskure ko abu makamancin haka. Saboda Nabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu sufun mutahhara, yana karanta musu takaddu masu tsarki. Yaqra'u ma tadammanatu as-suhuf, kamar da Allah yake cewa fi sufin mukarrama ko marfu'ati mutahhara. Wasu suka ce kamar da muka ambata, wasu suka ce as-suful mutahhara, anan sufun mutahhara hiya allati inda Allah fi ummil kitab, sune takaddun da suke wurin Allah a cikin littafin nan da Allah yake cewa yamullahu ma yasha'u wa yuthbit wa yuthabbit, a wani karatu wa indahu ummul kitab, Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama, sannan akwai kuma asalin littafin a tare da shi. Wannan shine sufun mutahhara din, wato inda daga nan ne Allah ya ba mala'iku dama suka kwafo Qur'ani suka kawo shi suka aje, kuma suke kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gurgudan bukata har aka gama. Kamar da Allah yake cewa bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz, shi qur'ani littafi ne mai daraja a cikin wancan katangaggen allolin. To shine mutahhara din. Allah yake fiha kutubun qayyima, a cikin abin da yake karantawa akwai kutubun, kutubun jam'u kitab. To anan ma'anar shi hukunce-hukunce, al-ahkam, ba littattafai ba. Kamar yadda Allah ya ce misali, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, ma'anan kataballahu ai hakamallahu, Allah ya hukunci na hukunci na kaddara ke. Kamar yadda Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, ai wa hakamna alaihim fiha, mun musu hukunci a cikin kuma hukunci na shari'a. Saboda kataba na iya zama da ma'anar hukunci na shari'a ko hukunci na kaddara. Haka a cikin hadisi da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu a cikin Yahudawa, mace da namiji wanda suka yi fasikanci, suka ce mun zo wurinka kai mana hukunci da tabin Allah. Sai ce wallahi la ahkumanna la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi, na rantse muku da Allah sai nayi muku hukunci da kitabillahi. To anan kitabillahi menene? Malamai suka ce kitabullahi na nufin la aqdiyanna bainakuma bi hukmillahi, saboda ai ar-rajul jefe mazinata ai da cikin alqurani. Kaga kenan, ba da abu hukuncin ba cikin alqurani annabi ya laƙulo shi, ya laƙulo hukunci ne daga cikin hukuncin hukunta da Allah ya sanar shi. Saboda haka ma'anan nan kitabillahi anan ai bi hukmillahi, duk wannan dan mu tabbatar da ma'anar da malamai suka fitar cewa fiha kutubun ai fiha ahkamun, hukuncin halas da haram da wajibi da makruhi da shari'a da mu'amala da sauran shari'o'i da suke cikin alqur'ani, hukunce-hukunce ne wanda suke qayyima, wato wanda suke masu ƙarfi, masu kyau, masu nagarta, wanda yau da gobe ba ta tsufar da su, ba a gano cewa an yi kuskure, bari a yi review din su, ko a sake act din, ko a je a sake madokar fasali, ko a yi mata addendum, duk babu wannan bukata. Yadda yake haka yake har abada har tashin alkiyama. Saboda haka ma'anar shi fiha kutubun akwai hukunce-hukunce qayyima. Wasu kuma suka ce fiha kutubun ai fi tilka suhufil mukarrama, da ma'anar as-suhuf ana nufin lauhil mahfuz. To a cikin suhufin mukarrama din nan akwai mene? Akwai kutubun qayyima, akwai littattafai masu daraja, ma'ana da Qur'ani da waninsa cikin littafin Allah. Ko kuma ya zama al-Qur'ani amma an kawo shi jami'i don ya nuna bambance-bambancen da ke cikin abin da wato zai nuna cewa Qur'ani ya game sauran littafai, da haka littafai ne da yawa a cikinsa, wa muhaiminan alaihi kira. Wannan malamai sun kawo wannan fasara cewa kutubun qayyima Qur'ani ake nufi da sauran littafan da Allah ya haɗe a cikin al-Qur'ani, shari'o'in da ba namu ba wanda aka ambata. Allah ya ce qayyima, wato mustaqima, tsayayyu, hukunce-hukunce na adalci, hukunce-hukunce masu kima, hukunce-hukunce wanda babu kurakurai a cikinsu ko karkata, babu zalunci, wanda babu son zuciya, ba irin na ɗan adam da yake ba. Ɗan adam idan ya tsara dokokinsa za a samu farko ƙarancin iliminsa, za a samu wataƙila san rai da son zuciyarsa, za a samu kuskure ko ganganci ko mantuwa. Za kuma ɗan adam yana iya yi doka a san da ya yi ta, ya ganta lafiya lau komai perfect ya yi mai daidai, amma bayan lokaci shi da kansa zai gano cewa akwai kuskure ko akwai buƙatar gyarawa, ko wani wanda ya fi shi fahimta ko ya fi shi shekaru, ko kuma zamani ya zo sai ya sa abin ya zama abin dariya ma. Ai ta mamakin ma ya aka yi wannan hukuncin a baya. Ma ga dokokin Allah suna nan yadda suke intact, suna nan tun da Allah madaukakin sarki ya saukar da su har zuwa yau, to haka suke, babu canji. Kuma zamani bai zo ya juye da su ba, sai dai jahilcin ɗan adam da taurin kansa da gangancinsa ko kafircinsa yana iya sa ya tuhumi dokokin. To abin yana komawa na ƙasa, tana komawa ne ga shi ɗan adam, ba ga dokokin ba. Amma mu musulmi mun imani da cewa duk abin da Allah ya hukunta a cikin Alƙur'ani, na dokokin ibada, na dokokin mu'amala, na kasuwanci, na gado, na aure da saki da zamantakewa, na duk wata mu'amala da ke cikin Alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mun yi imani a matsayinmu na musulmi cewa daidai. Kuma koda ya saba wa ra'ayinmu ko ya saba da abin da muke tunani, to wajibi ne don muna so imaninmu ya tabbata mu yarda. Kamar da Allah yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, bai dacewa sam ga wanda yake kiran kanshi mu'mini, namiji ko mace, Allah ya hukunta wani hukunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kai kuma kana da wani zaɓi, kana da wani second opinion, kana da wani different perspective, other than abinda Allah madaukakin sarki hukunta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta, wannan alama ce ta raunin yaqini, ta raunin yadda da kai da Allah madaukakin sarki. Shi za jama'a mu kiyaye irin wannan dabi'a da ta yawaita yanzu a zamani. Mutane suna jin suna da tsaurin ido da taurin kan ana ga musu Allah ne yace ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kaza, wallahi sai shafa idan su toka su suna da ta cewa ko suna ganin ya kamata dai a ji ƙara bincikawa fahimtar su ita ya kama ita suke saranta zama daidai wancan abu kuma ya zama kuskure. In hadisi ne sai mutum ya dinga cewa a dai bincikawa take da bai inganta ba saboda wai shi bai taba jiwa. Idan aya ce ta a dai tambayi fassarar ta, shi yana ganin fassarar ta ba daidai bane kuma jahili ne kasgi ba, jahili ne wanda bai iya tajwidi ba, bai iya da bakin Qur'ani ba. Wannan jama'a ba karamin ta'anci ne ga Allah ba. Daka mutane jama'a su iya bakinsu idan ana maganar hukunce-hukuncen shari'a, ana maganar abinda Allah ya hukunta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta. Alal misali za ka misali yanzu mata, mata da irin tantan da aka saka musu game da feminism, game da yin aure ko ɗaya biyu uku huɗu, game da gado da sauran, za ga mace musulma amma tana jin nauyin ta gaskata waɗannan hukunce-hukunce na Allah. Wallahi mata ku kiyaye kanku, saboda Turawa sun sa muku mugun tunani, ko saboda wani namiji ya taɓa yin wani zalunci, ko saboda wata al'umma tana sakacin dokokin Allah, ku dinga tuhumar abinda Allah ya saukar. Kuma an yi magana ki ce wai ke musulma ce, wai ke ma kar a ma gaya miki magana wai ke musulma ce. Za ki iya fita daga musulunci ba ki sani ba. Annabi ya ce za a yi zamanin da mutum zai waye gari musulmi kafin yamma ya fita daga musulunci, ko ya yammaci a musulmi kafin gari ya waye fita daga musulunci. Da Annabi ya ce ya bi dinahu bi arad min ad-dunya, zai sai da addininsa da wani dan abin duniya, tunanin duniya kawai ko wani arzikin duniya. Allah ya tsare mu. Saboda haka wajibi ne mutum musulmi ya sallama wa dukkanin dokokin Allah madaukakin sarki, ya rufe idan shi kawai ya karba. Wannan shine zaman lafiyarsa. Allah ya ce fiha kutubun qayyima, a cikin wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta akwai wato dokoki waɗanda suke tsayayyu miƙaƙƙu ba su da karkata. Kamar da Allah yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, godiya ga Allah da ya saukar da littafi ga bawansa kuma bai sanya littafin karkata ba. Sai Allah ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, haka ne ko, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, kuma waɗanda aka baiwa littafi ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyin, sai bayan da hujjoji bayyananu suka ba musu. In muka lura daga farkon sura an haɗa nau'i guda biyu, lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina, su aka yi zancen cewa hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallahi zuwa ƙarshen wannan aya ta uku. To a wannan aya ta hudu sai aka ware ahli kitabi, su kadai aka ce wa ma tafarraqal ladina utul kitaba, dan ya nuni zuwa ga cewa wannan zancen yanzu bai shafi waɗancan kafiran Makka ba, su dangi ɗaya ne a kafirci, su ba su rarraba ba. Amma su waɗannan da suke kan addinin Kiristanci da Yahudanci, su sun riga sun rarraba dama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa Yahudawa da Kiristoci sun rabu gida 71 da 72, yace al'umma ta kuma za ta rabu gida 72. Kaga wannan aya ta tabbata mana kamar yadda Annabi yake cewa ma tafarraqal ladina utul kitaba, ba su rarraba ba sai bayan da hujja ta zo musu karara game da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da an zarge su da mushrikai game da kafirci, yanzu kuma an zargi Yahudawa da Kiristoci a keɓance game da ƙin gasgata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gaskiya ta bayyana musu. Yanzu wannan laifin ƙarin laifi ne akan laifin waɗancan jahilan. Su mutanen Makka jahilai da ba su san Allah ba, laifinsu guda ɗaya shine kafirci. Su kuma Yahudawa da Kiristoci sun yi laifin kafirci, kuma sun ƙara da laifin wato shafawa idan su toka bayan suna ganin gaskiya. Saboda haka wannan yana nuna batan mai ilimi yafi zunubi fiye da batan jahili. Kuma gani idan mutum yana sane da abu sai ya taurin kai yake karba, to laifinsa ninki ne akan laifin jahili. Saboda mene? Saboda shi mai ilimi kuduwa ne, abun koyi ne. Idan yana yin abu wanda yake na rashin kirki, na rashin gaskiya, to ba zai tsaya iya kansa ba. Akwai wanda za su yi koyi da shi, akwai wanda kuma gaskiyar ma da yake fara ba su kita cewa don ne tunda yana yin wani abu daban. Shi ko jahili idan yana yin ɓarnarsa, shi kare ta shafa. Amma mai ilimi idan yana yin ɓarna za ta shafi waɗanda suka yarda da shi, su ma su yi ɓarna. Waɗanda suka yarda cewa ɓarna yake ba za su bi shi ba, suke karɓan gaskiyar da ke tare da shi. Kaga ya fito da duka ɓangarori biyu, da waɗanda suke ‘yan goyon bayansa, da waɗanda ba sa goyon bayansa. So da kai sa kaga Yahudawa a wannan zamanin suke shawara cewa mu yi imani da safe, da yamma sai mu kafirci. Saboda mene? Wasdan su dinga sa wa mutane shubha. Saboda in suka yi imani da safe, Ausu da Khadras ce okay, to a gaskiya ne bari mu shiga. An jima da yamma sai mun fita. Haka ce yau ka fita, sai mun shiga mun ga addinin ba na gaskiya bane. Kaga sun ƙara ruɗa mutane. Shi sa yake da hadari ƙwarai da gaske mutumin da ya san gaskiya ya mata tawaye ko ya mata katsalandan don zai ba jahilai kofa na su kuma su shigo da jahilcinsu. Kamar yadda muka ambata a baya, su Banu Isra'ila, waɗannan Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza, da Yahudawan Khaibara, da kuma Kiristoci da suke Najran da Yaman a wancan lokacin, iya waɗannan yankunan su ne yankunan abinda ya saura na addinin sama. Duka sauran duniya kafirci ake na shirka, ƙasar Indiya, ƙasar Farisa, ƙasar nan Afirka da sauran botan gumaka kawai ake. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha nazara ila ahli al-ardi qatibatan famaqatahu arabahum wa ajmahum illa baqaya min ahli kitab. Allah ya kalli duniya gaba daya, yayi Allah wadare da kowa, da Larabawa da sauran jinsin mutane, in banda wasu ƴan kadan cikin ahli kitabi. Waɗannan mutanen ahli kitabi da suke zaune kusa da Larabawa, su ake magana anan, suka ƙi gaskiya. To amma da suka zo ƙin gaskiyar, ba dukkaninsu suka yi ijma'i akai ba. Insha Allah ya ce ma tafarraqa alladhina utul kitaba, sabani suka yi, wasu suka bi, wasu da yawa kuma suka ƙaryata. Allah ya musu adalci a wurare da dama ya ambata. Misali fadan Allah cikin Ali Imran, waqtarafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wanda aka ba su littafi ba su sabani ba sai da suka ga hujja bayyana. Kaga irin wannan magana da muke riya. To daga cikinsu akwai ahli kitabi wanda suka ƙi, suka basu bi ba. Daga cikinsu kuma akwai waɗanda suka bi, kamar da Allah ya bada labarin wanda suka bi irin faɗin Allah, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Kaka kace wa inna fariqan minhum, wanda muka ba su littafi sun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da suke gane ƴaƴansu, sun san kowa, sun san sunansa, sun san waye innarsa, sun san yaushe aka haife shi, idan an yi wani laifi sun san irin laifin da ya saba yi. To haka suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaqulun al-haqqa wa hum ya'lamun, cikin Bakara kenan ko? A cikin Al'am kuma Allah yake cewa walladhina atinahu al-kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, wanda muka ba su littafi sun san cewa alƙur'anin nan saukakke ne daga Allah Ubangijinka da gaskiya. Meye hujjarsu na ƙin karɓar gaskiya bayan sun ganta baghyan bainahum? Allah ya gaya mana a wani wuri meye hujjarsu ta ƙarya. Cikin Ali Imran da Allah yake cewa alladhina qalu inna Allaha a'ida ilaina alla nu'mina li nabiyyin li rasulin ko hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Suka ce ai Allah ne ya ce mana kar mu sake mu yi imani da wani manzo sai ya zo mana da sadaka wanda wuta ke ci. Saboda addininsu ba a cin sadaka, ba a cin dukiyar ganima da sauransu. To a tara sadaka da ganima, wuta ta zo daga sama ta ƙona, shine shi'ar din cewa Allah ya karba, suka ce sai an yi haka. Amma ba za mu yi imani da annabin da yake cin kumusi ba, ba za mu yi imani da annabin da yake cin ganima ba. Ka ji wata fitsara ko? Sai Allah ya ba su amsa ya ce, ka ce musu kul qad ja'akum rusulun min qabli, ai manzanni sun zo gabanina bil bayyinati, da hujjoji dalla-dalla, wa bil ladhi qultum, da kuma irin wannan abin da kuka faɗa sun zo ba sa cin ganima din, falima qataltumuhu, sai aka faɗa daga cikin manyan laifukansu, ba a ce ma falima kadzabtumuhu ba, aka ce falima qataltumuhu in kuntum sadiqin, me yasa kuka kashe su idan da gaskiya ne? Sai suka kasa bada amsa. Wannan ita ce hujjar ƙarya da suka ambata, don ka gane shi ne mai ilimi, in ya zo ɓata to ɓata shi mai wahalar sha'ani shi. Kaga sun kawo wata hujja sananniya a cikin ilimi, cewa eh mu abin da muka sani da annabawa da manzanni Allah bai halasta musu ganima ba, ai ba za a gaya mana annabawa ba, muna da annabawa da yawa sun yi jihadi, wane da wane da wane sun yi jihadi, kuma sun yi jihadi tara ganima ake gaba ɗaya, wuta ta sauko ta ƙonata, kai kuma ka zo kana jihadi, kana kama bayi, kana ansan ganima, kana ansan hubus, da haka mu ba za mu imani da kai. Allah ne ya ce kada mai imani da irin wannan manzon, shi ne aka mai musu da martani cewa to ai kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai annabawa sun zo da gaskiya, ai annabawa sun zo da irin wannan dokoki, amma ba ku imani da su ba. Na farkon da kuka karyata shi ne annabi Musa alaihi salam, wanda shi ne annabinku na farko, sannan ne cikin annabawan. Allah madaukakin sarki ya shirye shi da mu, to amma kamar yadda muka ambata saboda adalcin Allah madaukakin sarki, da irin wannan rashin kirkin na Yahudawa da abin da ya kamata kawai duk sai a buge su a ce duk mutanen banza ne, kar a saurari kowa a cikinsu, saboda ai mafi yawansu mutanen banza ne. Kuma al-hukmu lil aglam, hukunci ana yin shi ne ga mafi yawa. A ɗabi'ar mutum mu yanzu, wani idan ya shiga gari, idan mutum ɗaya ya cuce shi, sai ce duk mutanen garin mututa ne. Idan mutum ya yi aure a wani gari, ya gamu da matan kirki, sai ce ai matan gari kaza ɗaya mutanen kirki, sai ka ai mutanen haɗe da mutanen kirki na aure ‘yansa na ta daɗi, ƙwaya ɗaya ce kuma. Hala ko mutanen banza, hala babu. Idan mutum ya yi hulɗa da wasu masu yin wata harka, mutum ɗaya a cikinsu ya yi mishi kirki, sai ce duk masu kirki ne. Mutum ɗaya cike mishi abin banza, sai ce duk mutanen banza ne. Haka mutane suke hukunci ko? Wannan hukuncin ko dai ya zama hukunci kawai wanda yake akwai tajawuz a cikinsa, ko kuma akwai rashin tantancewa. Shi ko Allah madaukakin sarki ne da irin wannan wato rashin kirkin da Yahudawa suka yi, sai Allah ya musu adalci, ya ambaci cewa akwai mutanen kirki a cikinsu. Misali da Allah yake cewa cikin suratul Ra'd, wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa minal ahzabi man yunkiru ba'da. Allah yake wanda aka ba su littafi suna jin daɗi da abin da aka aiko maka na Qur'ani, sun yadda da shi. Amma wa minal ahzabi, daga cikin kungiyoyinsu akwai man yunkiru ba'da, wanda suke karanta wani waje. Haka nan fadan Allah, laysu sawa'a, ba irinsu ɗaya ba. Min ahli kitabi ummatun qa'imatun, cikin Yahudawa da Kiristoci akwai su al'umma tsayayyu, yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjuduna, suna sallar dare, suna kata al-Qur'ani, suna ibada ga Allah. Cikin Ali Imran ne kenan, kaga nan ma Allah ya tabbatar da gaskiyar su akwai da suke imani. Haka nan wurare da yawa kamar cikin sotu aka bunda muka karanta, wa kadhalika anzalna ilayka al-kitaba falladhina atina al-kitaba ya yu'minuna bihi wa min ha'ula'i man yu'minu bihi. Haka ne ko? Kaga duk waɗannan wuraren suna tabbatar da lallai a cikin su akwai mutanen kirki, a cikin su akwai mutanen da ba na kirki ba, amma wanda ba na kirkin ba su yawaita. Kuma wannan shi ya rarraba su zuwa al'umma al'umma, ƙungiya ƙungiya, aƙida aƙida. Aƙidar su ma a cikinsu guda ɗaya ce ingantacciya, ita ce aƙidar ta tabbata akan addinin musulunci. Kamar yadda a musulunci aƙida guda ɗaya ita ce tabbatacciya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda ni da sahabbaina nake a kan shi a yau, sai Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina, kuma ba a umurce su ba a cikin littattafan nasu, a cikin attaura da injila, ba wani abu daban aka ce su yi ba, illa liya'budullaha, cewa kawai akai subutatawa Allah mukhlisina lahud din suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa'a suna masu gujewa duk wata karkata a cikin addini wa yuqimus sala kuma su tsaya da sallah wa yutuz zakka kuma su bada zakka wa zalika wancananka kuwa dinul qayyima shine addini mai kakke a cikin atara da injila ba wuce su da komai ba sai su bauta wa Allah shi kadai su tabbatar da tauhidin Allah illa da ya abdullahi mukhlishin lahu din ba sai su bauta wa cross ko su bauta wa maryam ko isa ko uzairu ko wani abu makamancin abin da suke bauta mashi wannan duka karkata su ne da bata su Allah ya ce illa li ya abdullahi Allah ma'anan nan li ya abudu ba lamun ta'alil bane lamun ce da ma'anar an illa an ya abudullah kamar da wato fitawil masdar illa wa amiru illa bi ibadatillahi kamar da Allah yake cewa yuridullahu li yubayyana lakum ay yuridullahu an yubayyana lakum ko haka yuridullahu li yutfi'u nurallahi yuriduna an yutfi'u ne da barin Allah wa umirna li nuslima ya rabbil alamin umirna an nuslima ne shi ma cikin al'am to irin wannan yana zuwa da cikin alqur'ani lamun da ma'ana an Allah ya ce mukhlisin lahu din suna masu tsarkake addini tsarkake ibada Allah wanda wannan shine umarnin da Allah ya yi wa dukkanin annabawa an ibudullaha wajtanibut taghut dukkanin annabawan da Allah ya aiko tun daga kan Adam alaihi salam zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga manyan annabawa su ainihin Nuhu da Ibrahima da Musa da Isa da sauran annabawan bani Isra'ila su Shu'aibu da su Yusufa da sauran da Yahya da baban shi Zakariya da waɗanda annabi Musa ya barsu a baya su Yushu da su ainihin wato Dulkifil da waɗanda Allah ya ce mun baka labarin su da wanda Allah ya baka labarin su bin mun kasasna alayka wa bin lam kasas alayka dukkanin annabawan Allah abinda Allah ya ce musu karanta kin ana ibudullah wa sallu babu shi sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'i cikin dare aka kai shi baitul maqdis din nan daga nan kuma aka haura da shi sama Allah madaukakin sarki dan ya tabbata mai da shugabancin annabawa gaba daya dukkanin annabawan Allah gabaki ɗayan su aka taso su daga kaburburan su duka aka yi musu ta karamar kiyama aka zo da su baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaban su je musu sallah a matsayin shi na jagoran su gabaki ɗaya ya yi da sallah ya yi musu wa'azi na musamman ko ya yi musu wata tambaya ta musamman da Allah ya ba da labari was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani ala tayyibin Allah ya ce ga sunanka tambaye su a cikin su akwai wani wanda aka sanya mishi wani abun bauta kuma bayan Allah aka ce ya bautawa babu ma dama tambaya ce kawai ta qaririyya ta tabbatarwa duk wani annabi abin da ya karanta kenan saboda duk wani wanda zai fita barkin annabawa a matsayin shi na mai wa'azi ko malami ko jagora zai tabbatar da ya karantar da mutane yadda za su bauta wa Allah shi kadai kuma ya tsortar da su daga yi wa Allah shirka domin shine zunubi mafi muni wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i kamar sai an hau da shi sama gaba daya ka duba jama'a ko daga kan bishiya ne mutum ya fado ya yake shi ko kuma a ce daga kan jirgi idan jirgi ya hadari ai kaga ko ba ma a ganin komai daga baya ake zo ma ita neman me yake ci mishi black box ne ko menene a je ita neman shi daga bayan Allah ya za a ganshi a ganshi amma su dai waɗannan halittun da ke ciki sai dai a hada a lahira kawai to kaga jirgi ba fa sama yake zuwa sama da yake fada ta daya ta biyu jirgi ba ta yake zuwa to Allah ya ce wanda ya yi ma Allah shirka kamar wanda ya hau sama ne ya fado autawi bi ruhu min makani sai ko kuma iska ta tabbala bituwa da shi daga wani waje can sama so da jama'a duk wanda yayi maka wa'azi yace ka bar shirka babu masoyi ka kama shi kuma duk wani abu da yake da ayota na shirka to ka guje mishi kawai shi dan bai yiwa wayar wuta wanda yake tsammana akwai wuta kace bari ka taba dan ka tabbatar akwai wanda zai wannan wuta ana tunanin akwai wuta ko babu ko babu wannan abin mai danja testa kace ko bari ka sa hannu ko bari ka sa harshenka wannan shine wasan da mutane suke da shirka ai mun ce mutane su bar shirka ko su ce an zage su ko su ce an ci mutuncin su ko su ce an matsa musu kuma wajibi ne a matsa musu din su bar shirka domin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so shine al'ummar nan tashi ta tsira ga baki daya in ko ba ta tsira gaba daya ba to ya tsiratar da mafi yawanta to kuma babu abin da zai tsiratar da mu ga baki daya sai tauhidi sai gujewa shirka duk inda aka buga aka raya Allah ya ce wala tabutu illa wa antum muslim kar ka sake diyar da za a fada tashi to ka tabbata ka mutu kana da imani manzo Allah sai sa a cikin hadisi muslim ya ce wanda ya mutu alhalin yana ya'lamu alla ilaha illallah ya mutu da cikakken yakinin Allah ne mahalicci shi kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan zai shiga aljannan komun daren dadewa duk yadda aka kai ga sarkakiya da wata harkar Allah don Allah da sai ya kai labari Allah ka sa mu kai labari tun sabon farko
amin
saboda haka wannan na tabbatar mana da cewa su ma a cikin addinin annabawan baya su ma umarnin da aka yi musu umarni ne game da tauhidi game da tabbatar da dayantaka Allah a koda yaushe Allah madaukakin sarki a wannan je yake ce mana ya ce annabi ya ce qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din an umarce ni da na bautawa Allah ina mai tsarkake masa addini dukkanin masu riwaya haka suka karanta wannan mukhlisina amma ko wanda yake karantawa cikin malaman ta da yayi shine al-imam al-hasan al-basri yana karanta da mukhlasina wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlasina lahu ad-din sai zama wato sai zai bauta wa Allah mukhlasina in sun bauta wa Allah Allah zai ba su darajar su zama mukhlasai wato wadanda Allah ya nisanta su daga shirka kamar wancan ayati cikin surah yunus ne go tuma na kanta da mukhlasina ko mukhlasina shi da irin wannan ma'ana Allah ya ce hunafa abin da yake nufi da hanif millata ibrahima hanifan tsayayye akan addini babu karkata shine hunafa wanda za su tsaye akan irin addini na Nabi Ibrahim wanda ya shafi tauhidi ya shafi ibada ya shafi mu'amala ya shafi ladubba da sauran abubuwan da addini ya umarta addini na Nabi Ibrahim addini ne cikakke a cikin shi akwai dayanta Allah da kada ta shi a cikin shi akwai shari'a wanda shafi mu'amala yau da kullum a cikin shi akwai wato abin da ya shafi ladubba wanda daga cikin ya Nabi Ibrahim Allah ya karantar da mu cewa mun za su zo babu labarin cewa Nabi Ibrahim har sai da yawa kan shi kaciya yana da girman sa daga cikin ya akwai wato rage gashin abin nan gashin baki da aske gashin mara da sauran abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna cikin fitra to duk wannan suna cikin hanifan tsayuwa akan kyakkyawan tafarki wanda yake an umarce mu da matsayi akai ba tare da mun karkata ba gaba ki da wa yuqimus sala sannan a cikin gaban nasu an ce su tsaye da sallah wa yutuz zaka an ce kuma su ba da zakka tsaye da sallah shine yin ta yadda aka ce yin ta akan lokaci da sauransu ba da zakka kuma a ba da ita a mahallinta to malamai suka ce an kebance sallah da zakka da ambato kasancewar su manya manyan rukunai a cikin ibada wasu kuma suka ce wannan ambatan yana nufin an a cikin ibadar su akwai sallah da zakka koda sun bambanta da sallah da zakka irin namu idan ko an ambata ne da nufin cewa irin namu to wannan kuma karin ta goma shine akan cewa ana umarnin su da su shiga cikin addinin musulunci kas tsaya a cikin addinin da Allah ya riga ya goge shi Allah ya ce wa zalika dinul qayyima zalika wannan tsayuwa akan ikhlasi da milla take hanafiya hanifiya shine addini alqayyim asali dinul qayyim addini tsayayye an kara ta'un din ne saboda mubalaga kamar yadda ake cewa allama babban malami ne ko a ce allam sai a kara allama ko a ce fahama ko a ce wani abu makamanci haka kaman saddara na gaba to haka nan ma qayyimatun asali alqayyim wannan kuma idafan dinul qayyima ko dai a ce akwai wani abu da aka share zalika zalika zalikal ko zalikal millatul qayyima ana iya kaddara ka zalikal millatul qayyima ko kuma min badi idafati shay'i ila nafsi danganta abu zuwa ga kansa kamar yadda Allah yake cewa wala darul akhirati ko afwan irin inna hadha lahuwal lahuwa haqqul yaqin ko ne ko lahuwal haqq asa alif dalal sai kace inna hadha lahuwa haqqul yaqin suna ce mishi idafatu shay'i ila nafsi a danganta abu zuwa ga kanshi Allah yace innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin yanzu an dawo an saki hade su bayan an gama musu yahudu bayanin su daga innal ladina aw ma tafarqa ladina utul kitaba illa min ba'di ma zalu mul bayyana wa ma umiru wannan ayin guda biyu sun kebance su sai kuma Allah yace innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta min ahlil kitabi cikin yahudawa da kristoci wal mushrikina wadancan da suka ki zama suka ki imani din a cikin bangarorin guda biyu Allah ya ce fi nar jahannama suna cikin jahannama khalidina fiha kuma tabbata a cikin ta ulaika hum sharrul bariya wadannan sune mafi sharrin halittu Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat wadanda ku suka yi imani suka aikata aiki nagari ulaika hum khairul bariya sune mafiya alkhairin halittu Allah mu dauki sarki ka sa mu a cikin su
amin
zamu ga Allah yace ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatin tajri
jannatu
adnin go tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha in kun tuna a ran da mun yi magana akan wannan bambanci can wajen kafirai aka ce khalidina fiha kawai masu dawama a ciki nan kuma aka ce khalidina fiha abada masu dawama a ciki kuma har abada sai malamai suka ce ne yadda yake kuma kowanne dawama ne kafirai a wuta gidan dawama ne muminai a aljanna gidan dawama ne Allah ka samu aljanna ka tare mu da wuta
amin
amma me yasa a wajen lafazi aka ce kafirai khalidina fiha ba a ce abadan ba muminai kuma aka ce khalidina fiha a kara da abadan sai malamai suka kawo taujihi ɗayan uku na farko ko dai saboda dama ba dole bane sai an faɗa abadan naka ce khalidan to ya isa kuma saboda an faɗa a wani waje kamar da Allah yake cewa wa ma hum bi kharijina minan nar kaga shi ma abadan ne da kuma kuma ya asallaha wa rasuluhu fa inna lahu naru jahannama khalidina fiha abada cikin sotin jinni ko kaga nan ma an ce khalida fiha abada to ashe tunda an faɗa a wani waje ba sai an zaki faɗi ba ko kuma saboda an faɗi abadan ne anan dan ƙarin karamci ga muminai su aka ce musu abadan su kuma ba a ce musu ba dan wulakanta su ba ma sai an gaya musu cewa suna nan ba domin wanda ya shiga inda aka gaya mai cewa ga ranar da zaka bari ko da wuri ne mai wahala yafi sokin wahala akan wanda ya shiga ne sarar da rifi ko alƙali ne yace aje da wani a dawo da shi sati biyu da wanda kuma yace aje kawai sai na ne shi kaga wannan shi ne san matsayin shi ba ko zaka khalidina fiha abadan ta fi tabbatar da ni'ima madawwamiya wasu kuma suka ce saboda alqur'ani na da wata dabi'a idan yazo bayani akan ni'ima sai ai ta bayani ai ta faradawa saboda a shauka mutane zuwa gare ta yazo bayani kuma akan abin da ba ni'ima ba ba zai mishi wannan dalla dallan ba alal misali maka dauki fadan Allah magana kawai akan ruwan aljanna Allah ya ce mathalul jannati allati u'idat lilmuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim duk wannan bayani ne akan kuguna kawai a cikin aljanna akwai kogi min ma'in na ruwa ghairi asin wanda bai taba lalacewa ba fiyo wa anharu akwai kogi min labanin lam yataghayyar ta'amu na madara nono wanda bai tsami ba wa anharun akwai kogi min khamrin koguna na giya ladzatin lisharibina masu sha suna jin dadin ta wa anharun da wasu koguna min asalin musaffa lalafin yazuma bayan kuma da sai aka ce walahum fiha min kulli thamarat kuma duk abinda suke so na da itace akwai wa maghfiratun rabbihim sannan ga gafara daga ubangiji to amma da aka zo bangaren kafiran sai Allah ya ce kaman huwa khalidun fil nar kana ganin waɗannan za su yi daya da mai tabbata a cikin wuta ba a ce wuta mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai za ka ambaci nasu ruwan kawai sai aka ce wasuquma alhamiman za ma su sha ruwa tafasasshe ba ce sai da suka ji kishi sannan suka tambaya sannan aka zazzage su suka yi ta korafi sannan aka ce to bari dai a ba su sannan aka ba su ruwa mai zafi tafasasshe kawai sai aka ce wasuquma alhamiman faqata amaa kaga wajen bayanin wuta sai aka takaita amma wajen bayanin aljanna sai aka fada dashi zaka ji shaukin ta to irin wannan ne a wajen karin kalma abadan saboda ƙara fadin zancen aljanna can ko ba sai an buƙaci haka ba cikenan surata kare mai ko bara mu bata a
jazaa'u
min rabbihim jannatu adnin sakamakon sagurin ubangiji jannatu adnin aljanna wanda yake gidan dawama khalidina fiha tajri min tahtiha al-anhar ko guna suna gudana a cikin ta khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta abadan har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhum su ma sun yarda da shi zalika liman khashiya rabba wannan shine sakamakon wanda ya tsoron Allah ubangijinsa to wannan da aka ce ulaikum khairul bariya da kuma ulaikum sharul bariya akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal da annabi yake cewa ala ukhbirukum bi khairil bariya bana ba ku labarin su waye mafiya alkhairin mutane ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna so ka gaya mana nabi sallallahu alaihi wasallam yake rajulun mutumin da akhidun bi anani farasi yana rike da linzamin dokinsa fi sabilillah ya tafi jihadi kullama kanat hay'atan duk sanda ko hay'atun ana yi karantawa haka duk sanda wani sauti ya ji wani kirari ana cewa a tafi jihadi istawa alai sai ya hukan dokinsa tafi jihadi wato mutane daga cikin khairul bariya sune mujahidai sune waɗannan da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa bana gaya muku mutane wanda suke ala ukhbirukum bi sharril bariya bana gaya muku mafiya sharrin halittu ba qalu bala ya rasulullah suka ce ka ko gaya mana muna so qala yace alladhi yus'alu billahi wa la yu'tihi wanda za a ce mishi dan Allah kai kaza yace ba zai ba abinda za a roke ka a ce don Allah ko ba sabon Allah ba kai wata alfarma ko ka bada sadaka ko kai ko ka bar wani abu da kake yi ko ka kyauta wani abu da kake a ce wannan don Allah kai kaza yace ba zan yi ba ni ba a gaya mun dan Allah to wannan kana neman sharri a cikin mutane babu kamar sa Allah ya gafarta mana zunubanmu
amin
Allah ya rangwanta mana duniya da lahira Allah ya cika magabatan mu cikin yayi da malamai da sauran musulmai
amin
abin da muka fara dai Allah ya bamu ladan shi gafarta mana kurakuran mu
amin
wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh